sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol FM, sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kara wa gwamnonin jihohi lokaci su fara biyan bashin da ta basu farkon hawanta karaga mulki. Muna da rahoto bayan labarai. Muna kuma da rahoto kan tallafin da aka ba mabukata a jihar Niger. Yau kuma rana ce ta kofa bude, sabili da haka bayan labarai za mu bude layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Masare, assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Chad Idris Deby ya lahe zaɓe na wani wa'adi wanda wannan shine karo na biyar akan karagar mulki. Deby ya buge abokan karawarsa har su 13 daga gagarumar tazara, sai dai adawa sun zarge shi da tafka magudi a zaɓen. A cikin sanarwar da hukumar zaɓen ƙasar ta bayar, ta ce shugaba Deby ya lahe zaɓen ne da kashi 65% na kuri'un da aka jefa, inda ya ba babban magudugun 'yan adawa Salih Kazabdo ratar kusan kashi 50. Sai dai Kazabdo ya ce ba komai cikin zaben sai magudi. Kazabdo shi da sauran 'yan takarar sun ce ba su dada sakamakon wannan zabe ba. Sun bayyana wannan zaben na fashin kuri'u, kuma suna zargin shugaba Deby da jibge katin zabe kafin a jefa kuri'a. Suka ce ɗauruwan akwatunan zabe sun yi layar zana, kana shugaba Deby ya kulle sojoji masu yawa da suka yi niyyar kin jefa masa kuri'a. Sai dai kuma a waje ɗaya masu ido daga tarayyar ƙasashen Afirka sun bayyana cewa a gudanar da zaben ba tare da magudi ba. Ita kuwa hukumar zaben ƙasar ta ce mutane sama da miliyan 6 ne suka jefa kuri'a, kuma an samu akalla kashi 55 da suka fito, kuma tunda Deby ya samu sama da kashi 50 kenan ba buƙatar zagaye na biyu.
A ƙasar Turkiya yanzu haka ana yi wa wasu malaman jami'a hudu da 'yan jarida biyu shari'a a yau Juma'a a lokuta daban-daban game da faɗin albarkacin baki a ƙasar ƙarƙashin shugaba Recep Tayyip Erdogan. Su dai waɗannan malamai malaman jami'an ana tuhumar su ne da samar da wani bayanin farfaganda akan ta'addanci bayan sun sa hannu suna Allahwa dare da matakin da ƙasar ta Turkiya ta ɗauka akan 'yan tawayen Kurdawa. Miliyoyin daloli su kuma 'yan jaridan za su fuskanci shari'a ne sakamakon tuhumar su da ake yi da aikin leƙen asiri. Su dai waɗannan 'yan jarida da suka haɗa da Ken Dubar, babban editan jaridar Cumhuriyet, da babban wakilinsa da ke Ankara Erdangul, suna iya fuskanta hukuncin ɗaurin rai da rai muddin aka same su da laifi akan labarin da suka rubuta cewa ƙasar ta Turkiya ta shigar da makamai zuwa ƙasar Siriya ta ɓarauniyar hanya. Su ko malaman su da sauran 'yan uwansu su ma sama da 1000 sun sa hannu ne akan wata takardar kira ga gwamnatin ta Turkiya da ta dakatar da cin zarafin Kurdawa.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Mali sun ce sun kame wani ɗan ƙasar Mauritania da ake tuhumar yana da hannu wajen kitsa harin da aka kai a hotel na Mali a cikin shekarar ta gabata. Wakilin murya Amurka ya aiko da rahoton cewa Fawaz Old Ahmedia, wanda kuma aka fi sani da suna Ibrahim Goma ko Ibrahim Ten, an kame shi ne da yammacin jiya Alhamis a babban birnin ƙasar ta Mali, wato Bamako. Jami'an tsaro masu sanye da farin kaya ne suka kame wannan ɗan talikin. Wakilin na murya Amurka Kasim Turare ya ce ana tuhumar Ahmedia ɗin da shirin sake kai wani sabon hari yau Juma'a, wanda tsare shi ya kawo wannan ƙoƙari nasa cikas. Ahmed dai ana tuhumarsa ne yana shi ne kanwa uwar gamin a harin da aka kai a hotel ɗin Hot Radisson Blue Hotel a cikin watan Nuwamban bara, wanda ya dalilin mutuwar mutane 22. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya ambata hukumomin tsaro na cewa Ahmedia ya amince cewa shi ne ya shirya harin wani babban hotel kuma a ƙasar, wanda ya dalilin mutuwar mutane 13 a cikin watan Agustan bara, da ya kai hari kuma ya kai hari a wani ɗakin cin abinci a babban birnin ƙasar, wato Bamako, a cikin watan Maris na shekarar da ta wuce, inda mutane 5 suka mutu.
Har yanzu abin fallasan da ke addaba Prime Minister kasar Malaysia yana ci gaba da yin illa ga kasuwannin hada-hadar kudade da ma harkokin siyasar kasar shekara guda bayan da aka zarge shi da laifin batar da sawun wasu kudade na gwamnati. Wannan lamari ya fado kan kamfanin sarrafa hannayen jari na kasar ta Malaysia IMDB a yau bayan rahotannin da suka fara fitowa a shekarar da ta shige cewa an karkata akalan wasu miliyoyin daloli zuwa ga asusun Prime Minister Najib Razak a wani banki. Sai daidai lokacin da aka tayar da wannan batu, Najib yana karyatawa ne yayin da ministan shari'a ko Attorney General na kasar ko ke cewa ya yi waɗannan kuɗaɗe na kyauta ne da gidan sarauta Saudiya ta baiwa Prime Minister.
Yau Juma'a an saukar da tutar kasar Afghanistan zuwa ƙasa-ƙasa a ofishoshin gwamnati kana an yi addu'o'i na musamman a masallatai a duk faɗin ƙasar domin yi wa waɗanda harin bom ɗin da 'yan Taliban suka tarar a Kabul. Wannan bom ɗin na harbin bindiga wanda aka alakanta shi da hukumar leƙen asiri ya yi dalilin mutuwar kusan mutane 70 kuma yawancinsu jami'an tsaro ne. Haka kuma wasu mutane 347 waɗanda yawancinsu farar hula ne sun samu rauni sakamakon wannan harin da Taliban su kai a babban birnin ƙasar tun lokacin da ƙungiyar ta ISIS ta tura gwamnatin ƙasar a cikin shekarar 2001. Wannan lamari ya harzuka 'yan ƙasar ta Afghanistan. Wannan ya sa shugaban ƙasar Ashraf Ghani samun matsin lamba cewa gwamnatinsa ta yi watsi da shirin tattaunawa da 'yan Taliban ɗin maimako ta inganta harkokin sojin ƙasar domin fatattakan waɗannan masu tada ƙayan bayar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu daga birnin tarayya Abuja, inda gwamnatin tarayya ta kara wa gwamnoni wa'adin wata guda su fara biyan rancen kudin tallafin da ta ba su domin warware matsalolin kudi da suka dabaibaye su. Bayan zaman gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Tanko Almakura ya yi wa manema labarai karin haske dangane da shawarar da aka yanke.
Lalura da ya shafi wannan kasa saboda lalacin shugabanci da kafin wannan lokaci ya tsawala ya lalace fiye da kima. Duk da taimakon da aka yi har yanzu jihohi suna cikin matsalan rashin kuɗin biyan ma'aikata. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da muka zo muka yi mitin anan. Aka sami jami'ai na gwamnati na tattalin arziki na bankin tarayya da ministan mai duk inda matatsan kuɗi inda za a samu a biya ma mutane bukatunsu an samu sun ba da bayani inda muka gamsu da ƙoƙarin da suke yi wurin tattara abubuwa wanda su kawo ƙara ƙarfin kuɗin ƙasa don a samu a biya jama'a. Baya ga wannan maganan wuta ina ɗaya daga cikin abubuwa da suka dami al'umman ƙasar nan. Yau an kaddamar da wata kwamiti wanda za ta gaggauta a samun wuta a ƙasa baki ɗaya, wato wannan kamfanin da ake cewa INIPP. An sa gwamnoni shida kowane shiya a Kolardi ta samu wakilcin gwamna guda ɗaya, inda aka samu daga Plateau, daga Adamawa, daga Anambra, daga Lagos da Kebbi. Wannan zai ƙara taimakawa a wurin gaggabta rage wahalhalun samun wuta a ƙasa. Baya ga wannan kuma maganan mai da mutane ke shan wahala, minista ya yi bayani cikakke da irin ƙoƙarin da yake yi wurin ya tabbatar da cewa kayayyakin mai na fetur da na sauran product sun sami yaduwa a ƙasa. A halin da ake ciki yanzu da irin mai da ake jiran shigo ƙasar nan, to na imani ba zai jima ba. Ba zai kai kwanaki biyu, uku, hudu zuwa sati guda ba. Da daman mutane wanda suke ɓata lokaci a layi wurin samun mai za su sami sauƙin wannan al'amari.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Alhaji Almakura yana yi wa manema labaru tsokaci akan muhimman matsayin da aka cimma a ƙarshen taron da aka yi na Majalisar Tattalin Arziki ta Ƙasa wadda aka kammala a fadar gwamnati da ke Abuja. Umar Faruk Musa, Mur Amurka, a Abuja, Najeriya.
Madalla sai kuma jihar Naija a Najeriya, inda waɗansu marasa galihu suka samu tallafi. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na da ci gaban rahoton.
Ni kudi na da muka samu, Allah ya sa mashi albarka. Wannan kudi zan yi anki da shi da marayu, zan taimake marayuna.
Malama Esther Samuel kenan ɗaya daga cikin matan karkara da suka samu tallafin kudade domin inganta rayuwarsu a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Kimanin mata 60 ne dai da akasarin su jawarawa ne suka samu gudunmuwar kudin na naira 20,000 domin su gudanar da kananan kasuwanci da zai taimaka wajen tafiyar da al'amuran rayuwar su ta yau da kullum. Wannan tallafi dai ya zo ne a daidai lokacin da talakawan Najeriya ke rayuwa cikin wani yanayi na karancin walwala a sakamakon rashin kudade a hannun jama'a. Karamar hukumar Mariga ce dai ta dauki nauyin bayar da wannan tallafi ga matan. Ko baya ga wannan dai karamar hukumar ta Mariga ta sayi sabbin baburan hawa guda 100 domin badawa gudunmuwa ga 'yan banga dake aikin kyautata tsaro a yankin mai iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi. Barista Abdul Malik Sarkin Daji shine shugaban karamar hukumar.
To da nazo na duba naga me zai iya yin tallafa musu tunda ba albashi ake musu ba yanda za su ji kwarjini na aikin, sai yasa na yanke shawaran bari in so wannan baburan in raba musu yanda in bukata ya taso za su iya tashi da gaugawa su isa inda ake da bukatun su ba sai sun ta neman auren babura ba ko kuma su taka da kafa.
Shugaban karamar hukumar ta Mariga dai ya ce da kudaden harajin da aka tara a cikin watanni 3 ne ya gudanar da wannan aiki.
Wato da baburan da tallafin da muka yi mata duka ya zo ne daga internally generated revenue namu, ma'ana kudin shiga. Wasu lokutan ba sai ka jira gwamnati ta baka kudi ba sannan zaka yi aiki. Abin da kai kake samu da yake halalin ka haƙƙi ne kuma na jama'an nan, menene zaka yi musu da za su amfana da shi? Sai yasa muka zo da wannan hikima.
Mataimakin shugaban kungiyar Kristoci a yankin Pastor Erinze ya ce tallafin ya zo daidai lokacin da ake buƙatar shi.
A iya sani na a tarihin Mariga local government ba taɓa samun kamar haka ba, kuma sai yazo ya faru a lokacin da ake cikin matsi na tattalin arziki.
Kwamishinan ayyuka na jihar Niger Abdul Malik Cece, wanda ya wakilci gwamnan jihar a wajen raba wannan tallafi, ga abin da yake cewa
in ka zauna nan ka samu wadannan rafe da wadannan kudade a raji da ya samu ba da shi yayi aiki din ba, ai sai fi alheri. A da lokacin kakannin mu meye ake samu? Kudi a raji ake tara sannan ayi ma kasa aiki.
Dama dai gwamnatin jihar Niger ta ja hankalin kananan hukumomin da su mai da hankali wajen neman hanyoyin samun kudaden ci gaban yankunansu a maimakon dogaro da na Abuja, bisa la'akari da yadda sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta samu kanta cikin halin rashin kudi a sanadiyar faduwar farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta dogara da shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaishe ku. To Ladan, ka san dai yau a Amurka da gidajen radio da na talabijin ba abin da ake sai abu guda.
Wato batun mutuwan Prince ba wannan mawakin.
Saboda haka kafin mu bude layuka masu sauraro su bayyana ra'ayoyinsu kan abin da ya shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa, bari mu amu taya su hira da wannan waka, ɗaya daga cikin waƙoƙin da shi marigayin nan ya yi. Madalla kamar
lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202 205 2655.
madalla kamar yadda muka saba da yau rana ce ta kofa buɗe da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Yanzu muna da mai magana kai tsaye, wane ne bisa layi?
Hamisu Mashi.
To Malam Hamisu, barka da warhaka.
Yo, barka ka dai.
Yawwa, ina gudunmuwa ga wannan shirin yau?
Abin da ke gudunmuwa ta shi mai girma shugaban ƙasa. Amma ta yi nemo wanda suka san mulkin demokuraɗiyya nuna miki yadda ya kamata ya tafi da harkoki.
To sai dai ka ce mai girma shugaban ƙasa, kana maganar shugaban Amurka ne ko na Najeriya ko na Nijar ko na Kamaru ko na Chadi? Ai, baka bayyana ba, don shugabannin ƙasashe duk duniya suna da shugaban ƙasa.
Eh? Shugaban ƙasar Najeriya.
Yawa, to madalla.
Eh.
To ina dalilinka na wannan ba da wannan shawara?
Yawa, dalili na ba da wannan shawara.
Eh.
Marigayi shugaban ƙasa Allah ya ji kanshi Umaru Musa cikin wata shidda ya tsaya ya kontrolin din Najeriya.
To madalla Malam Hamisu, bari mu nufi a Port Harcourt.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
To Malam Agiris, kina tare da Salisu Mai Dabino daga Port Harcourt.
To Malam Salisu, barka da warhaka.
Malam Agiris, na gode.
Yawwa, to kai ko ina taka gudunmuwar?
To ni gudunmuwa ta, ko kuma in ce ra'ayina maganar sayan motsin ƴan majalisi din nan.
Eh.
To ni da za su yi shawara tare da sun haɗa da maganar sayan motocin nan, kuɗin da za a sayi motocin nan su tallafa ma 'yan gudun hijiran da ke Maiduguri. Ni ina ga da za su yi wannan duk da yashi.
Yawwa, to da fatan.
Yanzu ban yi suna magana ne. Banzu suna magana duk wahalhalun da ake sha Maiduguri nan, ba sai dai suna wahala magana su sai moto su sai moto su sai moto. Ga wa'annan bayan Allah suna cikin wahala. Duk da shawara ta da za su tallafa ma 'yan gudun hijiran nan da shi ne zai fita da sai motocin nan nasu.
Yawa, to da fatan suna sauraron ka. To bari mu tafi jihar Nasarawa. Mun gode da wannan ra'ayi. Nasarawa, kana tare da mu, wake bisa layi?
Na'am, kuna ji na?
Eh, muna tare da kai.
Eh, to kuna tare da Garba Salim, likita radio ne daga garin Agwabun Domin, jihar Nasarawa.
To barka da warhaka. Yau kuma me ke tafe da kai?
To a gaskiya abin da yake tafe da ni shine matsalan da muka shiga na halin rayuwa a Najeriya nan. Ina roko da Allah ainihin shugabannin mu, musamman shugaban kasa da ainihin ƴan majalisu na tarayya, akan maganar cacan baki din nan da ake na maganar sayan motocin su. Anya suna ganin halin da muke ciki kuwa, kuma sun san halin da muke ciki. Don mun zaɓe su ne, wallahi a yanzu haka Grace Alheri Audu, akwai ɗan majalisar da aka zaɓe shi har yanzu bai zo mazaɓansa an gan shi ko kuma ya ga al'umman da suka zaɓe shi ba. Saboda haka matsalan da muka shiga a cikin nan mun shiga wani cikin hali. Amma duk da haka muna addu'a Allah Ubangiji ya sa nauyin da suka ɗauka ɗin nan, Ubangiji Allah ya ba su ikon sauke nauyin nan da yake kansu. Domin gaskiya mun shiga wani hali a ƙasar nan, talaka bai samun abin da zai ci, ga 'ya'yanmu ba makaranta. Ba din hanci za a kirga abin ya yi yawa. To Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsala da muke ciki. Na gode Grace Alheri.
Yawa, to mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu tafi jamhuriyar Nijar. Na Nijar yana kan bisa layi? Ina tsaman layin na wanda yake a Nijar ya tsinke. To layin na jamhuriyar Nijar ya tsinke. Kamar yadda muka bayyana, yau dai rana ce ta kofa buɗe, ranar da muke ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan na raɗin kanku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Yanzu kuma mu agogo mu a nan Washington ƙarfe 4 ne ko kuma in ce 5 saura minti 10. Muna da wani a bisa layi, wake bisa layi.
Yahaya Zugana, mazauna a Wahimi, shekaru kuma Azaza a Tsaza Odo.
Aha, to Malam Yahaya, barka da warhaka.
Ya barka da una wani Yahaya.
Lafiya, kalau an wuni lafiya.
Rahabi Zahiri, ya aiki.
Aiki da godiya, mun gode.
To madam.
Yawa, to ina gudunmuwa ka ga shirin yau?
To lallai gudunmuwa ta shi ne game da 'yan majalisar tarayyar Najeriya.
Eh.
Shin koko sun san halin da talaka yake ciki? To suka ke sa hannu ga kasa yadda shugaban ƙasa Buhari ya basu saboda awa talaka aiki. ko ko su kansu ne suke so ba son talaka ba da talaka suka zo majalisa ba to sai tunani wa talaka suka zaɗe su suka sanin wurin to kuma sai abin talaka zai jin daɗi
yawa to mun gode malam Yahaya bari mu nufi Maiduguri Maiduguri wake bisa layi
injiniya ne daga ruwan zafi Antigrade
to malam injiniyan ruwan zafi
wallahi mu dai muna so da Allah sojoji nan su kokorta su bude mana hanyar gamborin galanan don komai mu ya tsaya tag wallahi
to mun gode da wannan ra'ayin naka to ko kuma kira zance da fatan jama'a su san saurara to bari mu nufi Jos Kwatan Jos Kwata ta yamma da Bauchi wake bisa laya Jos
lafiya madam Grace sanda aiki
barka ka dai an wuni lafiya
lafiya kalau malam Musa ake mai kace ne shi na kan layi
eh wato malam Musa barka da yammacin yau
wato abin da nake so da ra'ayina yau akan wannan shirin naku
eh
ina ga in Najeriya mu yi hakuri gaskiya dadi ba ta zuwa da sauki dole sai an wahala ya kamata mu yi wa kanmu kiyamu laili ni tunani wannan gwamnati mu ba ta uzuri kuma in muka ba ta uzuri ba mu fi da tsammani ba mun ba ta mandate kuma lokacin zai zo in lokacin ya kai to za mu auna mu gani
to sai kuma mu nufi jihar Yobe daga jihar Plateau Yobe wake bisa layi
na ga wato Muhammad Yusuf daga Guru
to Muhammad Yusuf barka da warhaka
yawa kuma naji wani yayi magana ne akan cewa saboda rashin iya mulkin Baba Buhari ya bawa wasu kafsu nuna masa har yana magana cewa yayi daga Musa Yar'adua lokacin da a cikin wata 6 ya stabilize Najeriya to wannan son gaya masa cewa Obasanjo ai ya bar shi abin da marigayi Yar'adua kudi wanda yake na rara a cikin malalitar gwamnatin Najeriya to shi kuma Jonathan Lawyer Baro Buhari da har yake so yayi abin nan ai kudaden da aka karbo wanda suka saki kudin gwamnati aka kuma tafto shi hanyar sata shine zaka Buhari yake riritawa ake samun abubuwan da ake a Najeriya
to daga Yobe kuma bari mu tafi jihar
Hello
Kaduna wake bisa laye Kaduna
yawa sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna
yawa to malam Ibrahim barka da yau mutun yau
to gaskiya na ji dadin wannan taro da aka yi na majalisar zartarwa wanda har gashi shi gwamna Almakura ya ba da tabbacin wannan karancin man da ake fama da shi zai zo karshe to fatan mu dai Allah ya sa ya tabbata kuma dukkanin wasu masu yin zagon kasa ganin cewa an ci gaba da wahalan wannan man Allah ya tuna musu asiri kuma gwamnati idan ta bincike ta gansu to lalle a hukunta su domin shi suke jawo mu wannan kasa namu kuma baya
to bari mu ba mun gode bari mu ba mutun na karshe dama shi ma ya bayyana ra'ayin shi
to yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ta'addanci aiki ne da ake gudanarwa a cikin sirri a lokuta da dama sukan baddar sahu wurin yunkurin shiga cikin al'umma da suke dauka a matsayin makiyansu ta hanyar amfani da hanyoyin kuɗi da sadarwa domin aiwatar da mummunan aikin ta'addancin su idan har muna son yin nasara da yaki da wannan mummunan al'amari tilas ne a tono sirrin yan barandansu kuma a tabbatar ba su cikin masu amfani da fannonin kuɗi da kuma sauran sassa na mu'amalan yau da kullun a duk fadin duniya lokaci zuwa lokaci Amurka na zakulo wasu da suke taka muhimmiyar rawa a aiwatar da ajandar wata kungiya ta ta'addanci galibi irin waɗannan mutane sukan kasance shugabanni ne na kungiyoyi ko kuma masu taimaka musu ta hanyar samun kuɗaɗe irin waɗannan mutane kan kasance waɗanda suka aikata ta'addanci ko kuma ake zaton za su kasance haɗari na kai irin waɗannan har-haren ta'addanci. A wasu lokuta irin waɗannan mutane tuni suka shiga hannu. Lamarin Sale Abdulsalam dan shekaru 26 wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana shi a zaman dan ta'adda na ƙasa da ƙasa a ranar 5 ga watan Afrilu, makonni 2.5 bayan da aka cafke shi a Brussels ta ƙasar Belgium. Sale ne dan ƙasar Belgium ne wanda aka haife shi a Faransa. Abdulsalam dan kungiyar ISIL ne, yana da hannu dumu-dumu a harin da aka kai a Farisa a bara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130 da raunata wasu fiye da 350. Abdulsalam, wanda mutane suka yi shaidar cewa shi ya tuka motar da take dauke da yan bindiga da suka kaddamar da har-hare a gidajen abinci a Paris, ya amsa cewa ya sayo tunaninsa ne kan aiwatar da harin kuna bakin wake a kusa da wani dandalin wasa da ake gudanar da kwallon kafa. An gano kwayoyin halittun jikinsa a bantan kunar bakin wake a wani wuri da kuma a gidan da aka kashe wani dan ta'adda a tsakiyar watan Maris a wani gida a Brussels. An hakikanta cewa Abdulsalam ne kadai wanda ya rage a cikin waɗanda suka kaddamar da har-haren da aka kai a birnin Farisa a bara. Ayyana mutum a zaman dan ta'adda zai kara tona asirinsa kuma ya maida shi saniyar ware a ɗaiɗaikun jama'a ko kuma a kungiyance. A sakamakon wannan, duk wata kaddara da ta kasance a ƙarƙashin ikon Amurka na Abdulsalam ko kuma wanda yake da hannu a ciki, Amurka ta azamata takunkumi ko kuma ɗaurin talala, matakin da kuma ya haramta gudanar da duk wata mu'amala da Abdulsalam. Ayyana Sale Abdulsalam a zaman dan ta'adda na musamman na ƙasa da ƙasa, saboda haka Amurka ta yi ɗaurin talala ga duk wata kaddara ko ajiyar banki da ya mallaka, wanda haka baki ɗaya ya hana 'yan uwansa 'yan ta'adda amfani da irin waɗannan kuɗaɗe wajen goyon bayan mummunar ajandar ISIL. Sharhin murya Amurka nan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Abubakar Junaidu da fasarar. To, kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Shugaban ƙasar Chadi Idris Deby ya lahi zaɓe na wani sabon wa'adi, wanda wannan shine karo na 5 akan karagar mulki. Deby ya buge abokan karawarsa har su 13 daga garumar tazara, sai dai 'yan adawa sun zarge shi da tafka magudi a zaɓen. A cikin sanarwar da hukumar zaɓen ƙasar ta bayar, ta ce shugaba Deby ya lahi zaɓen da kashi 65 cikin 100 na dukkan kuri'un da aka jefa, inda ya ba babban madugun 'yan adawa Sale Kazabdo ratan kusan kashi 50. A ƙasar Turkiyya yanzu haka ana yi wa wasu malaman jami'a da 'yan jaridu 2 shari'a a yau Juma'a a lokuta daban-daban game da faɗin albarkacin baki a ƙasar ƙarƙashin shugaba Recep Tayyip Erdogan. Su dai waɗannan malaman jami'a ana tuhumar su ne da samar da wani bayanin propaganda a kan ta'addanci, bayan sun sa hannu suna Allah wardare da matakin da ƙasar ta Turkiyya ke ɗauka a kan 'yan tawayen Kurdawa. Hukumomi a ƙasar Mali sun ce sun kame wani ɗan ƙasar Mauritania da ake tuhuma yana da hannu dumu-dumu wajen kitsa harin da aka kai a hotel ɗin Mali cikin shekarar ta gabata. Wakilin murya Amurka ya aiko da rahoton cewa Fawaz Old Amedia, wanda kuma aka fi sani da suna Ibrahim Ten, an kama shi ne da yammacin jiya Alhamis a babban birnin ƙasar ta Mali, wato Bamako.
To, a gaishe ka jama'a masu saurare, nan muka da sa'a sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana. Ku ji sauran abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA, ko kuma ku ci gaba da musayar ra'ayoyi a shafinmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau Kyle Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya da alheri.